This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum. Da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu mai kirin ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da kuwa wannan shiri na daren yau Talata, 29 ga watan Oktoba shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokaci za mu ba ku dama ku bayyana mana ra'ayi wato akan yadda kuke kallon ƙarin albashi mafi ƙaranci na naira 70,000 da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta sanar. Kamar kullum lambar mu ita ce 202-980-6850. Kamar kowane daren ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin Allah ɗaya na Rabatu Baba Garba, wanda a yau shirin zai duba mahangar 'yan Afirka mazauna Turai akan zaɓen Amurka, inda suke cewa sun yi wato suna yi wa duk wanda zai dakatar da yaƙe-yaƙe fatan samun nasara a wannan zaɓen. To amma kafin nan, da Ibrahim da cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya ga labaran. Saura mako guda a yi zaben shugaban kasar Amurka mai cike da takaddama, wanda kuma 'yan takarar suka yi kankankan. Mataimakiyar shugaban kasa kuma 'yar takarar shugaban kasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Kamala Harris ta shirya gabatar da jawabinta na rufe kamfe ga masu kada ƙuri'a da yammacin yau dinnan Talata daura da fadar White House. Shi kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican tsohon shugaba Donald Trump yana can yana yaƙin neman zaɓe a Pennsylvania, ɗaya daga cikin jihohi bakwai mafiya tasiri a zaben, waɗanda kowaccensu ta yi tasiri kan sakamako na ƙasa baki ɗaya. 'Yan takarar biyu na caccakar juna da cewa bai cancanci ko bata cancanci shugabantar ƙasar na wani wa'adin tsawon shekaru hudu ba, inda suke neman duk wani ɗan dalili don kafa hujja a ƙoƙarin janyo ɗan sauran wasu kaɗan ko kuma su kaɗa ƙuri'a da ba su yanke shawara ba a zaben da ke iya zama ɗaya daga cikin waɗanda aka fi yin kankankan a tsawon shekaru gwammai. Shugaban Amurka Joseph R. Biden Jr. ya yi magana da shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya a yau ɗinnan Talata. Shugaba Biden ya miƙa ta'aziyyarsa kan ambaliyar ruwa da aka yi kwanan nan, wadda ta addabi yankin arewa maso gabashin Najeriya. Yana kuma mai yabawa da rawar da gwamnatin Tinubu ta taka wajen sakin tigiran Gambaryan, wani ba amurke kuma jami'in tsaro a makon jiya bisa dalilai na jin ƙai. Shugaba Tinubu ya gode ma shugaba Biden saboda haɗin kai da wato da yake bayarwa kan batutuwan tsaro, ciki har da shelar kafa wata ƙungiya ko hukuma ta bai ɗaya mai sa ido kan harkokin ɓadda kuɗaɗen haram da kuɗaɗen lataroni da kuma haɗin kai kan sabbin fasahohin zamani da dai sauran abubuwan da ƙasashen biyu ke muradi. Jami'an lafiya a Falasɗinu sun ce wani harin da Isra'ila ta kai ta sama yau Talata ya rutsa da wani bene mai hawa biyar na zaman iyalai a arewacin Gaza ya hallaka mutane a ƙalla 60. Harin ya auku ne a Beit Lahiya, inda jami'ai suka ce wasu mutane kuma 17 sun ɓace biyo bayan harin. Babu dai wani bayani nan take daga Isra'ila. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya soki wani ƙudurin doka da Majalisar Dokokin Isra'ila ta amince da shi, mai haramta babbar hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimaka ma Falasɗinawa UNRWA. Dokar fa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Saudiya ta dukufa wajen samar da gangunan mai miliyan 12,300 kullu yaumin a cewar ministan makamashin kasar Yarima Abdul Aziz bin Salman a yau dinnan Talata da yake jawabi a taron shirin saka jari don gaba FII a takaice da ake yi a birnin Riyadh. Yariman ya ce kasar wacce ta fi kowacce a duniya samar da mai za ta ci gaba da cimma burinta game da albarkatun mai a yayin da take kuma kokarin cimma burinta na yakar sauyin yanayi. Ya kara da cewa za mu sayar da duk wani adadi na makamashin da wannan kasa ta mallaka illa iyaka. Za a aiwatar da wannan manufar ce tare da sauran manufofin kafada da kafada irin su rage gurbata muhalli da iska mai lahani. A ƙarshe mayakan sa kai a Sudan da abokan tafiyarsu sun aikata munanan laifuka na cin zarafi a badalance inda suka yi ta fadima farar hula yayin da sojoji ke dannowa suna kuma kama mata a matsayin ganimar yaƙi. A tsawon sama da watanni 18 da aka shafi ana yaƙi a cewar wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a yau dinnan Talata. Abin ya ritsa da masu shekaru kama daga 8-75 bisa ga rahoton tawagar ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta je bincike inda akasarin laifukan badala ɗin mayakan sa kai ne suka aikata tare da aminansu Laraba mayaka a wani yunkuri na tozartawa tare da gallazama mutane saboda kawai ana tsammanin suna da alaka da abokan gaba. Yawan cin zarafi a badalance da muka tabbatar ma kawai a wato ya wuce misali a cewar ciyaman din tawagar Muhammad Chandi Osman a wata takardar bayani da aka hado da rahoton mai shafuka 90 bisa ga hirar da aka yi da waɗanda abin ya shafa da iyalansu da kuma shaidu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu ko bari mu je kai tsaye ga ramatu Garba Baba ta gabatar mana da shiri na gaba.
Wani gari da a ce kurba manya na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani gari da a ce kurba manya na zalla.
Madalla to ma sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Shirin da ke kawo muku bayani kan rayuwar 'yan Afirka a kasashen waje musamman ta bangarori da suka bambanta da yanayin rayuwar zamantakewa da al'adunmu na nahiyar Afirka. To kamar yadda watakila aka sani ne cewa nan da 'yan kwanaki kalilan za a gudanar da babban zaɓe a ƙasar Amurka. A domin haka yau shirin namu zai yi dubi kacokaf kan yadda 'yan Afirka a ƙasashen Turai ke kallon shirye-shirye da takarar kujeran shugabancin ƙasa a tsakanin Donald Trump da Kamala Harris.
Kaga ta bangaren shugaba Trump gaskiya mutum ne wanda baya son baki, domin na ciki ma ya sha alwashin cewar sai ya koro su kuma zai kara wa boda tsauri da waye da waye. To amma in ka duba shi kuma gaskiya amfanin sa shine shi ba makaryaci bane, kuma sannan shi babu yaƙe-yaƙe. In muka duba irin mulki da yayi na baya ba a samu yaƙe-yaƙe ba.
Maganan da zan yi akan Kamala Harris shine abu ne da nake gani zai kawo canji sosai ga kasar Amerika musamman ta fannin bakake.
gaskiya a wannan karan mutane ba su hasashen Afirka za ta wani amfana kula da gaza samun wani amfani daga wayannan shugabannin saboda siyasar duniya ta canja.
Abiyamo dan jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba.
Wani gari bai san da asuna ba. Wani gari bai kai arewa.
Madalla. Wasu 'yan Afirka mazauna Turai na da ra'ayin cewa zaben shugaban kasa a kasar ta Amurka zai kasance ne cike da tarihi domin dukkanin 'yan takarar da za su fafata suna da tarihin da ya kamata a yi nazari a kansa ta hanyoyi daban-daban da kuma ɗaukar darussa ga al'ummar nahiyar Afirka.
Abu ne da zai kawo more opportunity, zai buɗewa mutane kofan da za su tashi su nema su ma irin waɗannan position ɗin a ƙasar America, most especially baƙaƙen America.
Ita dai mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da ke takara a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat ita ce mace ta farko da ta haɗa jinsi da nahiyar Afirka da yankin Asiya. Shi kuma abokin karawarta wato Trump ya samu kujerar takararsa ƙarƙashin Republican ba tare da ya hallaci zaman muhawara ko sau guda wanda jam'iyyarsa ta shirya ba. To wai shin a zahiri ta ina wannan zaben zai sha bamban da wanda aka gani a baya? Bari mu ji daga bakin Dr. Musin Ibrahim, malami a jami'ar Cologne da ke kasar Jamus.
So a wani farko da za a iya cewa wannan zaben musamman takarar ta sha bamban da wanda aka gani a baya shine dawowar dan takara a yanzu kuma tsohon shugaban kasa wato Donald Trump a ƙarƙashin jam'iyyar Republican. Ya faɗi zaɓi shekara hudu abinda har yanzu yake musantawa yana ganin kamar kwace mai zaɓe akai, kuma kowa dai ya san yadda mabiyansa suke na daban ne da ba ta ɗoyin irinsa ba. To ya dawo da gasken gaske yana so ya ƙara ɗara kujerar shugabancin Amurka. Sannan ita Kamala Harris wannan ne karo na biyu da aka ba wa mace takara, amma karo na farko da aka ba wa mace wadda ba baturiya ba. To ita mace ce mai wadda asalin iyayenta ɗaya ya zo daga South America da ya kuma ya zo daga India, baki da ba India, don haka abu ne na musamman da ba taɓa gani ba, da ba a kuma yi tsammani ba. Musamman idan muka duba shi shugaban ƙasa mai barin gado Joe Biden ya yi ƙoƙarin ya takara amma abin ya gagara.
Shi ma dai Nura Iliyasu ɗalibi ne ɗan Afirka da ke karatunsa yanzu haka a ƙasar Cyprus. A cewarsa ya fi sha'awar Donald Trump ya yi nasara a wannan zaben.
Ni a ra'ayina na fi shugaba Trump ya ci, saboda idan shugaba Trump ya ci ina da yakinin cewar za a daina fadace-fadace da ake a yankin gabas ta tsakiya, ake kashe mutane haka kurum ba tare da haƙƙi ba. Duk da dai ni mutum ne mai son in je America in yi rayuwa ko kuma in yi aiki ko kuma karatu in ci gaba da karatu a America, wanda na riga na san cewa idan shugaba Trump ya ci hakan zai wuya, saboda shi mutum ne wanda kuma bai cika ba wa mutane dama waɗanda akan su shigo kasar ba ko kuma waɗanda suke kasar ma yana ganin cewa kamar zai iya fitar da su waje. To amma dai hakan ba komai bane ba, domin shi zaman lafiya yafi komai.
Sunana Ali Abdullahi, ɗalibi a nan Cyprus. Wannan zaɓe na America kamar yadda abubuwa suke unfolding a yanzu haka, so zaɓe ne wanda ma iya cewar ba a san maceto ba sai miya ta kare, duba da irin abubuwan da suke faruwa. To amma duba da tarihi kamar yadda mutane suke faɗa cewar su Amerikawa kawai dai mutane wanda suke so suna duniya cewar su ne iyayen demokradiyya, amma gaskiya ba za a iya cewa za su zaɓi mace a matsayin shugabar ƙasarsu ba. Kuma duba da irin shi Donald Trump ya samu goyon bayan manya-manyan mutane a ƙasar, daga cikinsu akwai shi wannan mai kuɗe duniya wato Elon Musk, sannan akwai shi ma yaƙin Ukraine wanda ya kicin yawa, shi ma zai iya canja wannan sakamakon wannan zaɓe, duba da cewar Amerika da yawa suna korafin ta wannan gwamnati ta Democrat tana exploiting din duka resources din su wajen taimakawa ita Ukraine.
To a yayin da al'ummar Amurka ke tunkarar babban zaben, mata 'yan Afirka a sassan duniya sun ci gaba da nuna goyon bayan su ga Kamala Harris.
Sunana Fatima Shaibu Gali a ƙasar Amerika. Kamala Harris dai ina mata fatan alheri. Ina roƙon su in sunya sun ci zabe wanda suka shigo kuma su duba yanda suka yi suka bude musu anya suka shigo su kuma duba a process din su don su ma su samu takadduna. Sunana Aisha. Maganar da zan yi akan Kamala Harris shine abu ne da nake gani zai kawo canji sosai ga kasar America musamman ta fannin bakake wanda a ce yau bakata fito ta nemi president har a ce in ta samu babban canji ne sosai kuma abu ne da za a ce bakaken America za su yi alfahari da shi ko da yake na gani mutane wasu suna cewa ba za su zabe ta ba saboda suna ganin ko da bakace suna ganin in ta samu wannan mukamin akwai wanda za su dinga controlling dinta.
Sunana Ibrahim Kabir Gagarawa. To magana gaskiya abu guda biyu ne shi kaga ta bangaren shugaba Trump gaskiya mutum ne wanda baya son baki domin na ciki ma ya sha alwashin cewar sai ya koro su kuma zai karawa boda tsauri da waye da waye to amma in ka duba shi kuma gaskiya amfanin sa shine shi ba makaryaci bane kuma sannan shi babu yaƙe-yaƙe in muka duba irin mulki da yayi na baya ba a samu yaƙe-yaƙe ba su kuma wannan ba su fiye takurawa baki ba sai Kamala Harris da yanzu gashi nan suna ka dai kawai dai duniya tana fuskantar kalubale ta fuskar yaƙe-yaƙe din wannan da ake ciki a gabas ta tsakiya.
To a yanzu dai shirye-shirye sun yi nisa kuma mutanen kasar Amurka tuni suna ta kakkaba katunan kuri'unsu ranar zaben kawai suke jira. To ba sauraron mu da haka ne za mu sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bambar. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, ba mata Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To madalla a gaida Ramatu Garba Baba kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Allah ya kawo mu sabuwar kakar zabe a Amurka.
Haka ne, a ranar 5 ga watan Nuwamba, Amurka za su fita kwansu da kwarkwatar su zuwa rumfunan zabe domin kada kuruwarsu a zaben shugaban kasa, duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaben wuri, wato early voting.
To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaben na Amurka.
Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben a lokacin zaben da kuma bayan zaben, wato idan an bayyana wanda ya samu nasara.
Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na radio da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram.
Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa ce 1-2-0-4-6-9-9 inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa a Amurka.
Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Haka yake, yanzu kuma lokaci ne da za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku akan yadda kuke kallon albashi mafi karanci na naira 70,000 da gwamnatin Bola Tinubu ta sanar. Mun samu kira daga jihar Yobe. Wane ne daga Yobe?
Suna na Yalon, ina kira daga nan garin Gasamu a Jakusko ta jihar Yobe.
To muna jin ka Malalon.
Yawwa, ku yi hakuri, bana kusa da radio na kira, ina jeji wallahi ban san mabdu'in naku ba.
To maudu'in da muke da shi shine ya kuke kallon albashi mafi karanci da wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu ta sanar na 70,000. Ya kake kallon wannan albashin?
Albashi na 70,000 da gwamnatin Tinubu ta bayar ba laifi ta iya kokarinta.
To muna da kira daga jihar Kwantagora. Mun gode kwarai da gaske mallam Lawan daga Yobe. Wani ne a Kwantagora? To ma injiniya muna sauraren ka.
To wanga kare albashi wato kamar mutum a bashi kyauta akuya ne a sa kura da rakka shi. Wanga kare albashi da an kawa ma'aikata duk aikin banza ne saboda tare rayuwar da ake ciki kowa komi sai dai mutum nan da hadda mata da tsanta da ko biyu amma yin abubuwa a basiyar suke saurashin ka a daidaita su sannan tallin mai adawa da shi in ba shi an kai ba ko 100,000 aka ba ma'aikaci bai bakin komi dan zai zo kasuwa ido rena wata dan haka mun kiran da muka yi ga shugaban kasar Najeriya ya ji tsoron Allah ya tausaya mata talakawa halin rayuwa yayawa. To ni kira naki na injiniya mai girma ke Difon Tagora.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu kada zuwa jamhuriyar Niger a jihar Difa. Wani ne a Difa? To mallam Abubakar Hassan duniya na sauraron ka. Mallam tsaya da kyau, layin ka baya fita sosai. Kadan cire murya. Na'am, bismillah. Mun rashi mallam na Difa. Bari mu dauki wani abin nan, wani daga jihar Niger. Wani ne a Niger?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mai magana Alhaji Yahya Muhammad mai kimba mai kujerin karamar hukumar Rafi a jihar Niger.
To bismillah Alhaji Yahya.
To ka albashi za a hakuri yanzu na shigo gida na kama ku ban san maganan da kuke yi ba a yau.
Muna magana ne akan yadda kuke kallon albashi mafi karanci da gwamnatin Bola Tinubu ta sanar duba da irin halin da ake ciki a kasar. Ya kake kallon wannan karin albashi da aka yi?
To gaskiya wannan karin albashi an dai yi shi ne kawai amma a so samu karamin ma'aikaci a Najeriya bai samu kuɗi zai samu 200,000 domin 70,000 ko 80,000 da isan mutum komai ba ga kuɗin makarantar yara ga kuɗin abinci ga zirga-zirga kana kuna ma ba da report cewa waɗansu ma'aikata a Abuja suna ajiye aiki domin saboda tsadar rayuwa kuɗin transfer da sauransu saboda haka ya kamata akalla gwamnati daga 150,000 dai zuwa 200,000 domin a tausaya musu kuma su ma'aikatan ina ba su shawara ya kamata a ce mutum yana da sana'a ba wai aikin kaɗai ya dogara da shi ba domin albashin shi ba inda zai kai shi ya kamata a ce ma'aikaci yana da sana'a in ya dawo wurin aiki ya kama sana'a wannan ina ba ma'aikata shawara kuma waɗansu ma'aikatan manya-manyan sai ga suna ɗaukar albashin mutum goma mutum 20 su kaɗai suna cinyewa ba tare da cewa ana jiran wa'annan ma'aikatan ba su ma ma'aikatan suna da matsaloli da yawa ko kuma ga wasu ma'aikatan suna magana ɗan siyasa da siyasa a mutum ya ke aiki da
to alhaji
shigo harkar siyasa ya samu abin da ya samu
yawa alhaji ya kaɗan takaita saboda wani kuma ya shigo to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Kaduna.
Yawa
wane ne a Kaduna?
Yawa hello
bismillah mallam na Kaduna muna jin ka.
Okay, suna na kira da cikar daga Ancau karamar kuma ku bawa jihar Kaduna.
To bismillah ma sauraju.
Hello.
Muna sauraren ka mala. Mala na Kaduna ka tsaya da kyau, ka tsaya da kyau layin ka na yayyankewa. Layin sa ba layin ya tsinke. To kamar yadda kuka sani lambar da za a kira mu ita ce 202. Na'am. Yawwa wa alaikum assalam. Malam daga ina kake kira? Salamu alaikum. To Malam Usman daga Abuja, ka dan tada murya ka ba a jinka sosai.
A ina jin ku baba ya kuma bakeri.
To yawa bismillah to Malam Usman.
To alhamdulillah duna na Usman dan Fulani an gwara na babban birnin tarihi Abuja. Gaskiya na ji maudu'i ya kamata gwamnati ya duba halin da ake ciki, ya kamata a dan sassauta musu, a dan duba musu dan sauki sauki a ba su kota 250 ne. To ka gani su ma idan ai musu mu maka sai ya kamata dan ka mu ma muna neman sauki, ya kamata mu ma a sauto mu wato cikin halin tsadar rayuwar da muke ciki yanzu, kuma ga yanzu a lokacin kaka ne, amma za ka ga kaya suna ta ƙara yin sama, kuma ga tsadan mai, ga tsadan abinci, ga matsalar tsaro. Ya kamata ga rarraba kabilanci, ya kamata a tsaya a haɗa kan gwamnatin Najeriya.
To mun gode Malam Usman. Mun gode Malam Usman. Bari mu je mu sake komawa jamhuriyar Nijar. Wane ne a Nijar? Wa alaikum assalam.
To ni a nan ra'ayina wannan albashi da 170 da dai wannan bai zaka kare kare ba, ya kamata ma'aikatan na Najeriya a tafiya ne take bi ne da lalle ina ganin kamar ma'aikatan da wannan ma albashi sai ke tsama da ke gidan haya amma ya dinga da kuma ta kare da ba ta riya da gode mu sai Amerika.
To mun gode kware da gaske. Wane ne mun samu kira daga Taraba? Wake Taraba?
Abdullahi Yusuf ne daga garin mutum biyu karamar hukumar Gason.
To bismillah Malam Abdullahi.
To 71 ko
70 dai. Da alamar more shi Malam Abdullahi daga jihar Taraba. Jama'a za ku iya kiran mu akan 202-980-6850 domin ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke kallon albashi mafi karanci na 70,000 da gwamnatin Bola Tinubu ta sanar. Muna da kira daga jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baba kuma ke rinna maka fata alheri.
Yawa, wane ne daga Kaduna?
Na magana kana da magana da Yakubu Dodge 707 daga nan garin Kamuru Ikulu, headquarter Ikulu, zangon ka tafi ka kuma.
To Malam Yakubu, duniya na sarin ka.
Wa baba kuma ce tsakani Allah 70,000 da ma'aikata ba komai bane, domin ko bo shin kama ba zai fiya masa ba tsakani da Allah. To ga ma kan ba gaskiya. Kuciyan da muke da gwamnati nan kana kasu so gwamnati nan tsakani da Allah tun daga zamanin Buhari 2015. Kafin Buhari zo mulkin kasar nan shi bo shin kama 8,000 ne 9,000. Amma yanzu ko 100,000 bai kai ma mutum buhun shinkawa ba. Saboda haka muna kira da gwamnati a kali da Allah, ranar gobe kiyama fa akwai isali ba. Su suna dama su abin da suke so da kuɗi. Amma mu talaka muna fama da bakar azaba, ya kamata su duba. Bayan mutuwa akwai isali. A ƙarshen na musu kira, wallahi su gyara, ka san ta riga an shigo hali, tana kala wahala. Su duba su ji tausayin mutane.
To mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka, wato Malam Yakubu da Kaduna, muka kawo ƙarshen kiran mu.
To jama'a, mun zo ga labarai amma fa a takaice. Saura mako guda a yi zaben shugaban kasar Amurka mai cike da takaddama, wanda kuma yan takarar suka yi kankankan. Mataimakiyar shugaban kasa kuma yar takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat Kamala Harris ta shirya gabatar da jawabinta na rufe kamfe ga masu kada ƙuri'a da yammacin yau dinnan Talata, daura da fadar White House. Shi kuwa dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump, kuma tsohon shugaban kasa, yana can yana yaƙi neman zaɓe a Pennsylvania, ɗaya daga cikin jihohi bakwai mafiya tasiri a zaben, waɗanda kowaccensu ta yiwu ta yi tasiri kan sakamako na kasa baki ɗaya.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shiri, da kuma Fiona Mai wacce ta shirya ta bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan daren Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alheri. Mu kwana lafiya, Allah ya ba mu alherin nan nasa, amin summa amin. Wassalamu.